أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، والنظر إلى وجهه نهاية الغايات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايها كأيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قدياك الله سبحانه وتعالى دي حتى يقدر كامن حقوة أولنا اللوكة تيمي البركة cikin wannan wata wanda yake mai albarka, watan Ramadan, wanda insha Allah ta'ala kenan za mu rika gabatar da mata yassara abinda ya sawwaka na daga abinda ya shahi tafsirin alqur'ani mai girma. Yau muna 6 ga wata na Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai, wanda haka kin ya dace wa 11 watan 5 miladiya ta 2019. Kuma karatun namu zamu fara shi daga suratul Zumar insha Allah ta'ala. Kira daga suratul Zumar zamu koke karatun sai mi kasa, kasancewar irin fa'ida da muke so mu kalata a wannan wajaje, da siyama ababen da suke sa dan adam ya gane cewa me ake cewa rayuwa, sannan kuma wani irin kimtsi ya kamata ya mata, sannan kuma zai za mu samu labari akan abin da ya shahi waɗanda suka kyautata ya Ubangiji subhanahu wataala zai yi da su, sannan kuma waɗanda suka muranta su ma ya Allah madaukakin sarki zai yi da su, kenan da sauran bayanan da suke cikin waɗannan surori. Muna fata Ubangiji subhanahu wataala ya mana jagoranci. Kafin mu fada zuwa tafsirin suratul Zumar, kasancewar wannan ita ce haduwa ta farko, zan so mu dan yi magana akan abin da muke ciki ibada na watan Ramadan. Yan uwa musulmi, muna cikin lokaci wanda yake mai tsada, wanda ya kamata dukkan wani mutum mai imani wanda sai inda aka dosa ya bada kulawa da jajircewa akan kaddamar da ayyuka managarta, dan ganin cewa Ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi daga cikin waɗanda zai entar da su a cikin wannan wata, wanda wannan kuma bata tabbata dole sai lokacin da dan adam ya tsaya ya jajirce aiki. So da yawa idan da za a ce Allah ba mu aljanna, kowa zai ce amin, ba wahalar faɗa. A daidai lokacin da kuma yin aljannan nan fa tana da irin ayyukan da dole sai bawa ya gabatar da su, su ne suke sa bawa ya dace da gidan aljanna. Kamar da Allah ke cewa wasa'a laha sa'yaha, idan dole sai ka kai ka kawo, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yana abun ba haka bane kawai yake. Can Allah ya ce wa tilkal jannati allati uristumuha sai ce bima kuntum ta'malun, yace aljannar da aka gadar muku da ita, yace a dalilin abin da kuke aikatawa, da haka aljanna ta da alaka da aiki. Haka kuma yace wa fi zalika limithli hadha, Allah yace faly'amalul amilun, dan saboda samun irin wannan matsayi masu aiki ya kamata su yi aiki, haka kenan dole sai an yi aiki. Allah madaukakin sarki ya bamu jajircewa da kokarin ribautan wannan lokaci da Allah ya kadarta muke rayuwa a cikin shi, iya daga cikin halin magabata na gari a lokacin da suka azumci watan Ramadan. To za su yi watanni guda 6 wanda za su biyo bayan Ramadan, suna ta roƙon Ubangiji subhanahu wataala akan ya karɓa musu aikin da suka yi a cikin Ramadan. A daidai lokacin da kuma watanni guda 6 da za su biyo baya, to su kuma suna ta roƙon Allah akan Allah ya kai su su ga wannan lokaci wanda shine watan Ramadan. da haka mu yi godiya ga Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima da ya jaddada a gare mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mafi alherin mutane shine wanda Allah madaukake sarki ya bashi tsawon rayuwa, mana yayi ta riskar ramadana yayi ta azumtan shi, sannan kuma wa hasuna amaluhu mutumin da yayi ta aikata ayyuka kyakkyawa a cikin waɗannan shekaru da Allah madaukake sarki ya bashi. Da haka iya daga cikin halin magabata yin kyaututtuka da ciyas da abinci da dukkan wani aiki wanda yake mana garci a cikin wannan wata, kamar da Abdullahi dan Abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, ya kasance annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yahi mutane yahi kowa yin kyauta, imana idan ka tambaye ka wayan kowa kyauta daga bakinka ka fadi kanka gadi ba za ka ba kuskure bane ba, ka fada cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yahi kyauta a cikin watan Ramadan sama da sauran watannin a lokacin da Jibril yake zauwa suna mudarasa Al-Qur'ani mai girma. Da haka Ibn Rajab Al-Hanbali yake cewa al-Imam Shafi'i yake cewa mafi alheri ga mutum shine yayi kokarin ƙara ayyuka na ciyaswa a cikin wata wanda yake na Ramadan, dan yaga cewa yayi koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sannan kuma ya kasance Abdullahi dan Umar Allah ƙara yarda a gare su yasumu wa yuftiru ma'al masakin, zai yi azumi amma a lokacin da ya zo buɗe baki yana yin buɗe baki tare da miskinai. Yin buɗe baki tare da miskinai yana nuni akan cewa Abdullahi dan Umar baya yarda ya yi buɗe baki shi kadai, bimana ba irin na kaza bane sabuki cike kadai, a zai je ya tattaro waɗanda yake gaba su da ya zo ya zauna a yi buɗe baki tare da su, saboda kwaɗayin lada da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya ciyar ko kuma ya bada buɗe baki ga mai azumi, to wannan bawan Allah za a baka lada kwatankwacin ladan wanda ka bashi buɗe baki ba tare da cewa ba an rage maka a cikin naka ladan wani abu, shi wanda aka baka ladan shi wancan da ka ba abun buɗe baki kenan ba tare da an rage mishi ba, kuma kai ma za a baka ladan irin wanda aka bashi cikakke. Kenan misali yanzu kai azumi sai ka ɗauki ɗawainiyan buɗe baki na mutum misali 10, za ka samu ladan waɗanda suka yi azumi adadin mutum 10, kuma kai ma ga ladan ka naka, kaga wannan ba ƙaramin alheri bane ba. Sannan kuma Abdullahi dan Umar wa kana idza ja'ahu sa'ilun wa huwa ala ta'amihi akhadha nasibahu min at-ta'ami wa qama fa'a'tahu as-sa'il. Abdullahi dan Umar ya kasance idan yazo yana cin abinci sai wani mai bukata ya nuna cewa yana bukatar abincin nan, me yake yi? Sai ya dauko abincin nan nashi sai ya ba ma almajiri ko kuma ya ba ma wannan mutumin da yake bukata, shi sai ya hakura. Wannan iya daga cikin halin magabata wanda Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna fifita kawunansu ko da sun kasance suna da bukata. A nan ɗan uwa lasima ɗan uwa mata, abinda ke da muhimmanci a nan shine a dukkan lokacin da aka zo yin buɗe baki galibi ana dafa wasu abubuwan da ba a iya cinye su, to bai kamata a bar su lalace ba, a yi ƙoƙari a yi yunƙuri a ga cewa waɗannan ababen da aka wannan abinda za a amfani da shi a ajiye shi a gehe wanda kuma aka san cewa ya yi ƙoba a kan abinda ake bukata, to a yi ƙoƙari a baiwa waɗanda suke bukata tun kafin ya lalace. Sannan kuma ba haka nan magabata na gari a cikin wannan wata na Ramadan suna aikata ayyuka na alheri da yawa. Daga cikin ayyukan da suke aikata na alheri akwai karanta Al-Qur'ani mai girma, ba sa ƙasa akan karanta Qur'ani, suna ƙoƙari matuƙa idan zamanto sun samu kasansa a cikin Al-Qur'ani mai girma. A daidai lokacin da baya halatta ga wani mutum mai imani ya zamanto a cikin wannan watan da yake kumshe da wannan albarkar mai yawa, ya zamanto ka zauna ka riƙa cece kuce ko yi da mutane ko ku riƙa gulma ko ku riƙa surutun banza ko ku riƙa zage-zage ko ku riƙa kalmomi na batsa ko kuma ku zauna ku riƙa kallace-kallacen fina-finan da ba su da amfani a duniya ba su da amfani a lahira, wajibi ne akan mutum mai imani ya kiyaye. Lokaci shi ne mafi tsadan abu a cikin rayuwar ɗan adam. Yanzu a nan zaman da ka zo kai me ya baka daman ka zo ka zauna shine daman da Allah ya baka na lokaci idan da Allah ya ga damar ka da kana cikin kabarinka idan da Allah ya ga damar ka da kana gidan ufutar kana kwance baka samu daman zauwa ba dan haka daman da kake da kai amfani da ita tun kafin rishin daman ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matan maghbun fihi ma kathirun minan nas as-sihhah wal farad yace ni'ima guda biyu da yawa daga cikin mutane an bigi hancin su akai bi ma'ana sun yaudari kansu manzala yake cewa shine as-sihhah wal farad as-sihha shine lahiya da Allah madaukakin sarki ya baka sannan kuma wal farad da dama da kake da na lokuta wanda ga lokuta ne wanda baka komi da su to wajibi ne akan ka tsururci abin da zai zamanto maka samun tsira a nan gidan duniya da samun tsira a gobe kiyama ɗan uwa musulmi rayuwar dukkan mutum wanda yake musulmi ba kayan wasa bane ba dan haka ubangiji subhanahu wataala yayi ta jan hankalin masu imani yayi ta kokarin kwatanta musu miye abin da ake cewa duniya sai ya ce la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi sai ya ce ka masali ghaythin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju har zuwa ƙarshen ayar dai ubangiji yana kwatanta mana cewa rayuwar duniya ba komai bace ba face la'ibun wasanni wa lahaw sannan kuma da wargi ababen da la tanfa'u mana la tarji'u ilayka busu komowa zuwa gare ka dunyawiyan wala ukhrawiyan bi manfa'atin ko a duniyance ko a lahirance busu amfanar da kai da komai to wajibi ne a matsayin ka na mai imani kai abin da zaka amfana ko a duniya kuma kai abin da zaka amfana a lahira tabi'a ta kallace kallacen kunafinai a cikin watan ramadan tabi'a ce muguwa dabi'a ce wadda ana kira su da sunan lususu ramadan imana ababen da suke zauwa su maka wayo su sace maka lokutan ka masu tsadan nan su saka cikin wani hayaniya da rishin sani ina aka dusa kawai kai dai yanzu rana ta huto haba haba kake kana Allah Allah kana duwa mantir ya za a yi rana ta fada kai dai ka sha ruwa a ce yau an kai azumi na shidda an kai na bakwai an kai na kaza an kai na kaza har an kai andras sai ka ce to yau wa mun huta alhali kuma lokacin ka ya dai sannan ko baka yi tunanin ya za a yi ka amfana da abin da zai zamanto maka amfani ne ba a duniyance kuma ya zamanto maka amfani ne a lahirance wajibi ne mutum mai imani ya rika lissafa lokutan shi ya rika ya san cewa lokacin nan naka iya da kima suke cewa alwaqtu kasayfi in lam taqta'uhu yaqta'uka shi lokaci yanda ka san takobi haka yake in baka yanke shi ba to shi zai yanke ka bi ma'ana dare da yini suna aiki akan ka suna aiki a kaina suna aiki akan mu gaba daya to wajibi ne kai ma a matsayinka na mai hankali ka tashi kaga cewa kai aiki a cikin su yanzu wannan ranar da ta zo yau da muna ranar asabar na subdu go to wannan subdu idan ta zo ta wuce a cikin rayuwarka har abada ba za ka sake dawowa ba sai dai wata subdu ta daban kuma har abada kowane lokaci yanzu kusanta da kwanaki da suke yi kana kara kusanta ne zuwa ga ajalinka dan haka mu yi kokari matuka mu ga cewa wannan wata mai albarka mun tsururci abin da yake cikin shi abin da Allah ya tanadi na ayyuka na ibada sannan kuma Allah ya tabbatar mana da ladan da ya tanadi ga bayan shi na gari sannan kuma daga cikin halin magabata a cikin wannan wata sun kasance suna aikata ayyuka na ibada dan kala daban-daban yanzu misali mu dauki kasancewar karatu na iya mata irin ayyuka da mata suke gabatarwa a cikin gidaje na abin da ya shafi shirya gida da shirya wanda suke cikin gidan da shirya abin da ya shafi buɗe baki da sauransu za ka ga ayyuka ne wanda wani lokaci akwai wahala karki riƙa ga cewa kawai ga kina an kaki an nasa baki mana an kafa ki a waje guda shi ya ta yi harkokin shi ya ta yi kaza 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 shaidan ya zo ya ta karanta miki banza banza ke ma ki meke kafa ki kunna fanka ki ɗora kafa ɗaya kan ɗaya ki ce ke ma kina nan sai lokacin shan ruwa ya yi to ba za ki abin da za ki ko kuma ki rika tunanin cewa wani aiki ne kike aikata wanda kawai wahala ne kike sha wannan tunanin ya fito daga cikin kanki duk abin da zaki daidai da haƙƙi da zaki ɗauke daga cikin gidanki ki kyautata niyyanki to da izinin Allah kuma ke a riba kike a lada kike zaki samu lada a wajen Allah subhanahu wataala amma dole sai an samu kyautata niyya kenan karki taba tsammanin cewa waɗannan aikace-aikace da ake yi wahala ne irin su shara wanke-wanke goge-goge share-share wane ne da sauransu da ɗore-ɗore ki ɗora kaza ki safke ki ɗora kaza ki safke karki ga cewa wahala kike sha ki riƙa lissafa shi a matsayin aiki na ibada wanda manzon sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce innamal a'malu binniyati dukkan ayyuka bi ma'ana maqrunatun binniya ana suna haɗe da niyya idan zama to kina da niyya kyakkyawa a cikin wannan aikin da kika aikata, to tabbas Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ba zai barki haka nan hannu rabbana ba, imanin Allah zai baki ladan wannan aikin da kika aikata. Da haka mu kyautata niyya, ya zama to muna aikata ayyuka da suke aikace-aikace na cikin gida, mu sa su cikin tsarin ayyuka da suke na ibada. Haka kuma yara, matasa, ƴan mata, wajibi ne akan ku kusancewa la sema a irin wannan lokaci wanda ayyuka yake yi da yawa daga cikin uwaye yake musu yawa, wajibi ne akan ku kama. Kada zamanto aikin ki kawai ki koma gehe ki dika dan da salula, ke ce WhatsApp ke ne, Facebook ke ne, wane ne ke ne, wane ne. Ki ji tsoron Allah, ki yi kokari ki kama wa iyayenki waɗannan ayyukan da suke aikatawa dan ganin cewa kin samu alherin da ke cikin wannan wata, kuma kin samu albarkar uwayenki. Ba daidai ba ne ba abinda da yawa daga cikin ƴan mata suke yi a yau, na gani nuna cewa a su fa ba za su yi aiki ba lasiyama ayyuka irin na wahala. Za ka ga mahaifiya ita za ta tashi ta yi wanke-wanke, ita za ta yi shara, ita za ta dora duk abin da za ta dora. Alhali ke kuma ga kinin kin kai kin kawo, ya kamata a ce wasu ayyukan kahin ma tsohuwar ta ankara tuni kin kammala su. Irin misali wanke-wanke a cikin Ramadan wani aiki ne wanda iya da wahala, wani da gaske duk wanda yake da gida ya san da haka. Tunda duk wani nau'in kwaro da ke cikin gidan da wahala ya kwana ba taɓa shi ba. Kin da haka ana buƙata kuma da sai aka tashi a wanke su gaba ɗaya. Ke ki ɗora wa kanki wannan aikin, ki jibintan ma kanki wannan lamari, sai ki ga kin samu alheri mai yawa. Mahaifiyarki za ta tashi ranta yana jin daɗi, wacce Allah miki albarka, shikenan kin ƙare. Bikki da wani abin da kike buƙata a rayuwa wanda ya wuce wannan. Amma yanzu muna cikin wani lokaci wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wancan hadisin na Abdullahi na Umar dan Khattab, Allah ya kare, da gane shi hadisi na biyu a cikin arba'un an-nawawi da yake cewa akhbirni an amaratiha qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-huffata al-hurrata al-ala ri'aisha yatawalluna fil bunyan. Kusan muna cikin irin wannan lokaci, lokacin da Jibril ya tambaye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan ya bashi labari akan tashin kiyama, yaushe za ta kasance. Sai ce mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'il, imana ni da kake wanda yake tambayan bai yi wanda ake tambaya sani ba, imana da ni da kai gaba ɗaya ba wanda ya sani. Saboda ilmuha inda rabbi fi kitabin la yujalliha li waqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yas'alunaka annaka hafiyun anha al-aya, ba wanda ya san lokacin da za ta tsaya. Da haka wanda ya ce ban sani ba, sai ce to ba ni labari akan alamun tashin kiyama. Sai ce an talidal abatu rabbataha, a lokacin da daga cikin tarjumar hadisin da malamai suka yi, a lokacin da baiwa ta aihi ubangijiyarta, bi ma'ana lokacin da aka riƙa ƙyanƙyashe wasu yara wanda suka ɗauki uwayensu a matsayin bayi, tana ga wajibi ne uwarta ta dafa mata tutaci, tana ga wajibi ne uwarta ta mata duk abin da ake na rayuwa a daidai lokacin da ita ma ya kamata a ce tana kabawa ana yi da ita. To Allah kiyaye. Da haka dai ga wata mai albarka a gabanmu, mu yi ƙoƙari matuƙa mu ga cewa mun amfana, mun tsohonci abubuwa masu girma tun daga abin da ya shafi inganta niyyanka, ya zamanto kulawa da farilla. Kar ka zo ka zauna ka riƙa yin irin wannan barcin na baka san me ake yi a duniya, kawai kai dai so kake lo a ce la'asar ta yi, la'asar ta wuce ka ɗan garba ta yi a sharuwa, shi ne burinka. Daidai da salloli ba za ka iya tashi ba ka yi su a lokaci, sai dai in ka tashi ka riƙa yin jam'in gameɗe, bi ma'ana ka haɗo su gaba ɗaya, ka yi azahar ka yi la'asar a tare, kana kwance kana ta juye-juye, kar ka yi haka. Bai daga cikin aiki wanda yake na magabata, bai daga cikin aikin mutanen kirkiyar suke neman lahira. Sannan kuma a cikin wannan wata wajibi ne kowa ya ƙoƙari ya inganta zumunta tsakaninka da ƴan uwanka na addini, ƴan uwanka na jini, sannan kuma ƴan uwan da Allah maɗaukakin sarki ya ƙadarta muku zamantakewa a waje guda. Dukkan mutumin da ya zamanto yana gaba, to ya tabbatar da cewa azumin shi yana nan a rataye. Ko da misali a ce yanzu ga wata kuna gaba da ita, Allah kiyaye, yau shekara guda, to azuminki na bara ma bai ta wajen Allah ba, dole sai kun komo kun inganta niyyanku. Wannan gaban kun cire shi tsakaninku, wani magana wacce banda mata magana, wacce bin ma kaza da ita, wacce kaza 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 da sauransu irin lasiya, ba kuma tsakanin mata ana samun irin wannan jagwalgwalon da yawa. Ki yi ƙoƙari ki gyara, an ba ku dama ku yi gaba kwana uku, in ya wuce kwana uku kuma to duk aikin da za ku aikata na ibada iyanan mu'allaqun, iyanan a rataye, Allah ba zai karɓa ba sai lokacin da kuka sulhunta tsakaninku. A ina ma duniya take gaba ɗaya wanda har ɗan adam zai riga ɗauka irin wannan mataki, matakin da kamar a duniya zaka rayu gaba daya. Sannan kuma iya daga cikin abu mai muhimmanci a cikin wannan wata, kowa ya fasa kakka kullaci wani dan uwanka musulmi a cikin zuciyarka. Ka bar zuciyarka a wanke, zuciyarka kyakkyawa nagartacciya a wanke, batta da matsala, bakka kiyashin kowa, bakka hasadan kowa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi, aka tambaye shi ayyun nasi afdalu, qala sai manzo Allah yake cewa kullu mahmumil qalbi saduqil lisan, waye mutum mafifici? Aka tambaye manzo Allah, sai manzo Allah ce shine kullu mahmumil qalbi, shine mutumin da yake mahmumul qalbi sannan kuma saduqul lisan. Qalu, sai sahabbai suke cewa saduqul lisan na'rifuhu, mutum bai gaskiyan hali shi mun san shi, shine wanda zai magana ya faɗi gaskiya, ya zamanto maganar shi ta yi daidai da abin da yake aikatawa, wanda mun san shi. Amma fama mahmumul qalbi, wa yake cewa mahmumul qalbi? Qala, sai manzo Allah yake cewa huwa at-taqiyyun naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada, shine mutum mai tsoron Allah, mai wankakkar zuciya, zuciyar da bata dauke da sabo, zuciyar da bata dauke da ta'addanci, bata da kiyashi, bata da hasada. To, wannan shine zuciyar afdalun nas, mafifici a cikin mutane, mutumin mai tsoron Allah, mai wankakkar zuciya, ba saban Allah, ba ƙetare iyaka, ba kiyashi, ba hasada. Dukkan mutumin da ke so ya taka matsayin cewa managarci ne shi a wajen Allah, to wajibi ne sai ya kula da waɗannan abubuwa. Ba haka nan kuma wajibi ne mutum ya amfana da irin damar da Allah ya bashi ta kasancewa ya riski Ramadan, sannan kuma sallatan salloli irin na tarawih da karanta Alkur'ani da dukkan wani aiki wanda yake na da'a ne, mutum kar ya kasa a gwiwa. Sai zaka samu da yawa ba sa sallar tarawih, ba zai yi sallar tarawih ko kuma ba za ta yi sallar tarawih ba, tana ga an fata lokaci. Ba haka nan kuma a cikin rishin sallatan tarawihin nan, zaman da za ta yi bai wuce ba ta kalli tele, ta danna salula, ko kuma su yi gulma, ko su yi tsegumi da ita da wata. Allah kiyaye. Sannan kuma mutum ya saba wa halshen shi, yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, kenan ka riƙa maimaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata, a daidai lokacin da iya da kyau mutum ya sama wa kan shi jadwal, kama kanka amfuluwa, yadda ka sake baka amfuluwa talakwal. Daga awa daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 9 za ku yi kaza, daga 9 zuwa 10 kaza, daga 10 zuwa kaza kaza, daga kaza zuwa kaza kaza, a lokaci kaza minti kaza za a huto aire kaza, sai a koma. To wajibi ne ga duk mutumin da yake so ya cimma manufa a rayuwa, sawa'un ko ya zamanto a cikin Ramadan ko kuma a wajen Ramadan, wajibi ne heba kama kanka jadwal, kama kanka amfuluwa, tsari ya zamanto lokutanka da kwanakinka, rana kaza zan sai makaranta, daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, rana kaza zan yi kaza, a lokaci kaza zuwa lokaci kaza, daga lokaci kaza zuwa kaza kaza zan yi, dukkan tsakanin magariba da isha'in duniya kaf zan yi kaza, in ban da rana kaza zan yi ziyara waje kaza. Wajibi ne mutum ya tsara wa kanshi irin wannan idan kana so ka kai labari. Amma a yanzu ku lura da irin rayuwar da muke yi, muna rayuwa ne kara zubi, ba mu san me muke ba, ba mu san daga ina muka fito ba, kuma ina za mu kai wannan ba tsari, mu ba tunanin mu bane ba, kawai hayaniya da hargoguwa malam, ba abinda muke a cikin rayuwar nan ban da fata lokaci. Ya wuce ya wuce, kalle kalle, sai danne danne za a ce ko shashshawa nan da ake na salula, shi ne aikin kawai. Mutum ba zai amfana da damar da Allah ya bashi ba a cikin abin da zai amfane shi. Allah maɗaukakin sarki ya bani taufiki. Da haka ne mutum ya saba wa kanshi jadwal, kama kanka amfuluwa wanda za ta zamanto a cikin tsarin tahiyar rayuwanka ne. Sannan kuma a cikin wannan watan na Ramadan, ka yi ƙoƙari matuƙa ka ga cewa kana ƙoƙarin ciyas da waɗanda ba su da, gwargwadon abin da Allah ya hore maka. Saboda so da yawa da fahimta na cewa a ciyarwa sai masu kuɗi, a ba sai masu kuɗi ba, kai ma abin da kake da abin da nake da, mu yi ƙoƙari mu ciyar gwargwadon abin da Allah ya ba mu. Wannan shi ne, wannan shi ne abin da ya kamata mu tunatar da kanmu, kenan insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin abin da yake kenan tafsirin Alƙur'ani mai girma, sai a buɗe suratul Zumar, a buɗe suratul Zumar, bi ma'ana kenan da ita za mu fara. kuma za mu tayi har zuwa suratul nas da izinin Allah hasba yanda lokaci ya babu dama ko a cikin wannan ramadani ko kuma a ramadani na gaba ko da makamancin wannan a suratul zumar tana ɗaya daga cikin surori wanda suke makkiya ce imana sura ce wadda an saukar da ita a garin makka wanda wannan sura kuma tana da ayoyi 57 ta da ayoyi 75 fa wannan sura an kira ta da suna suratul zumar saboda fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ita surai wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara sannan kuma Allah ya sake cewa wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara bi ma'ana wasiqal ladina taqaw sai ga makamalan an jayo waɗanda suka zamanto sun ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ittaqaw bi ma'ana ja'alu bainahum wa bainallahi wiqaya sun sanya shamaki tsakaninsu da azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata ayyuka managarta to waɗannan bayi sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu sakamako da gidan aljanna to anan ma'allu shahid shine wasiqal ladina taqaw rabbahum akati ila aljannati zumara za a ja su zuwa ga aljanna ga sunan tawaga wannan tawagar sai ake yi sunan da surar da suna suratul zumar saboda ambata lafazin zumar da aka yi a cikin waɗannan ayoyin guda biyu daya wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara ta biyu kuma wasiqal ladina kafaru suma ila jahannama zumara wattasmiyatu lis-surati malike cewa takunu li adna mulafasatin wa adna munasaba ya ake sanyawa sura suna sanyawa sura suna wani abu ne wanda yana kasancewa a dalilin wata munasaba ɗan karama wani abu ɗan kaɗan Allah zai ambata a ciki sannan kuma wannan abun da Allah ya ambata sai zama to shine a matsayin sura yanzu kaga suratul zumar an sa mata suna suratul zumar a dalilin zawwal lafazin zumar a cikin ita surai wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara sannan kuma wa adna munasaba ko kuma a dalilin wata munasaba wadda sura ta safka a dalilin shi sai a ba wannan sura suna a wannan munasaba da ta safka yanzu misali idan ka dauki irin suratul baqara kaga suratul baqara inda a ce suna za a mata da abin da ta kumsa da sai a ce wata suratul din ko da makamancin wannan saboda irin bayanai da ta yi a kan kusan dukkan wani ruku daga cikin rukunan musulunci za ka same shi a cikin suratul baqara amma an sa mata suna a dalilin wancan labarin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mu a cikin ta ko can mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam da aka umurce su akan cewa su yanka saniya izba'u baqara a dalilin haka allah sanya aka sa mata wannan suna to kenan sanyawa sura suna iya ga dalili na munasaba munasaba za ta iya zama tuwa mai girma ko kuma ta zama to munasaba ɗan karama a wannan sura an ce sura ce makkiya in banda waɗansu ayoyi kamar haka aya ta 52 aya ta 53 da aya ta 54 a cikin wannan sura aka ce in banda su waɗannan ba makkiya ba ne ba idan ka ce sura makkiya ita ce suran da ta safka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa garin Madina yanzu kafin ya yi hijira wadda abin da aka safko sunan shi makkiya sawa'u ne zamanto ko ya safka a garin Makka ko ya safka a wajen garin Makka ko ma a ina safka in dai kafin hijira ne to ana kiran shi da suna makkiya sannan kuma in bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sura ta sabko ko aya ta sabko to ita kuma ana kiranta da sura madaniya to wannan madaniya da za ka kira ta da sura ko da ta sabka a garin Makka ne in dai bayan hijira ne to suranta madaniya yanzu sai idan ka dauki fadar Allah subhanahu wataala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan aya ina ta sabka ta sabka a Makka ta sabka a Makka lokacin da manzon Allah yayi hajjin bankwana hajjatul wada to amma kuma ana ilga wannan ayar a matsayin ayoyi ne madaniya me yasa saboda ta sabka bayan manzon Allah yayi hijira ya koma garin Madina daga kenan abin rikewa anan dukkan sura ko aya wata sabka kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ana kira ta da suna makkiya wanda kuma ta sabka bayan manzon Allah yayi hijira ana kira ta da suna madaniya wannan shine kaida to yanzu anan waɗannan ayoyin guda uku da aka kebance aka ce banda su su ana ilga su a matsayin wanda suka safka a gara ana ilga su a matsayin madaniya ne Muhammad bin Salih al-Usaymin a cikin tafsiri shi yake cewa shi bai ga wani dalilin da zai sa ba a toki waɗannan ayoyin guda uku aya ta 52 53 54 a ce su waɗannan ba makkiya bane madaniya ne yace matakar ba wani dalili adda ko kwara ba to ba a iya hudda su daga cikin jumlar kasancewar sura ita makkiya ce a wannan sura ubangiji subhanahu wataala yake ambata a farkonta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wanda bismillah kamar yadda maganganun malamai suka kai suka kawo akai karshe dai kusan kalma ce ko kuma a ce jumla ce wadda ake bude sura da ita akwai magana da malamai suka yi akan cewa a ita bismillah kamar an kawo ta ne lil fasli baina suwari dan a rarraba tsakanin surori an gane yanzu misali na karanta qul huwallahu ahad allahu samad na kai karshe na tsaya sai in ce bismillahir rahmanir rahim ko anya so sai in shiga sura ta gaba haka nan ne to jayyi to yanzu a lokacin da zaka fara karatu daga farko alqur'ani wanda shine suratul fatiha ko suratul fatiha kuma ai ka ne ita babu wata sura ko akwai wata sura babu wata sura ita ce ta farko to kuma a farkon ta Allah an sa bismillah kenan wannan sai inda muka ce an sa bismillah laysa lil fasli baina suwar in kuma lil fasli ne baina suwar saboda a rarrabe tsakanin surori to a wannan wuri kuma sai a yi tirsarsa mi zace abinda shi Muhammad bin Salih al-Usaymin yake rinjaye suwa shine kawai ana tura ta a farkon kowace sura kuma na danta zaman to a matsayin mahudiya in banta suratul tauba ko idan suratul tauba babu bismillah tare da ita farkon da kawai kana direwa karshen alfali idan zaka fara tauba sai dai kace bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikeen fasiqu fil ardi 14 ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi al-aya to kenan bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai Allah ya ce tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim tanzilul kitabi sabkakken littafi ne minallahi daga Allah al-aziz wanda yake mabuwayi al-hakim mai hikima الحافظ ابن كثير يكي تشوى أنا يخبر الله عز وجل بأن تنزيل الكتاب من عنده معنى من عند الله أي أنه نازل من عند الله لا من جبريل ولا من محمد ولا من أي مصدر كان أنا الله من قرمة بواء يا باب الأبار تشوى وأن للتالي لكي كنوا ليتي حنوك القرآن بمعنى من عند الله للتالي نسب كيكي دقا وجم ألا نيجر ما دبوايا سيكي تشوى لا من جبريل با للتالي بني با أبن كرنتا دقا جبريل با أبن كرنتا بني دقا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ko kuma ma daga wajen wani wanda ba Jibril ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce littahi ne daga wajen Allah huwa nazilun min Allah azza wa jalla sabkakke ne daga wajen Allah mai girma da buwaya takallama bihi ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi magana bi ma'ana yayi zance da alqur'ani mai girma shine ya fade shi magana shi ce an gane kenan alqur'ani mai girma maganar Allah ce ba halittar Allah bace ba wanda wannan shine abinda alqur'ani mai girma tabbatar mana sannan kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da shi kuma akwai wanda daga cikin magabata a cikin manzumar shi al-Ha'iyya Abubakar As-Sijistani أبي داود yake cewa kul ghayru makhluqin kalamu malikina yace bidhalika dalal atqiya'u wa afsah wa la taqu fil qur'an bil waqf qa'ilan kama qala atba'u li jahmin wa asjah yace wa la taqu lil qur'an khalqan qira'atan fa inna kalama allah bil lafzi yudah ma'ana dai abinda wadannan abiyat sai sun kumsa cewa al qur'ani maganar allah ce ba halittar allah bane Allah madauki sarki yake cewa wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana mana takliman anan taukidi ne don a tabbatar maka da cewa eh da gaske ne Ubangiji subhanahu wataala magana ne da annabi Musa alaihi salatu wasalam sanda yake cewa ma wa kana li bashar an yukallimahu Allah yace illa wahyan aw min wara'i hijab kaga anan bayan nuna mana cewa magana ce daka alqur'ani magana ce daga wajen Allah subhanahu wataala alqahu ila jibril Allah ya fade ta ga jibril summa min jibril ala qalbi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga jibril kuma zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne Allah bai girma da buwa yake babu labari a can cikin suratul shu'ara daga aya ta 192 zuwa aya ta 194 Allah yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin sai ce bi lisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin wa innahu lalle shi alqur'anin nan da kuke gani latanzilu haqiqa tafkiki ne daga wajen wa rabbil alamin daga wajen ubangiji halittu nazala bihi ruhul amin wa ya sabko da shi shine ar-ruhu al-amin malaika amuntacce aminullah shine malaika jibril shine amuntacce al-wahyi ya tabbatar da shi shi kuma akan wa yace ala qalbika akan a cikin zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama Allah ya ce li taqula min al-munzirin dan ka zamanto daga cikin masu gargadi ka rika gargadar mutane akan cewa su yi kaza su bar kaza kas su yi kaza sai Allah yake cewa litakula mil mundirin sai ce bi lisanin arabiyyin mubin wanda wannan alqur'ani kuma an sabko shi da harshe wanda yake na larabci kenan karatu ne aka tafkar da shi da harshen larabci wannan kuma yana nuna mana akan cewa alqur'ani da larabci ake karanta shi ba a karanta qur'ani da wani harshe in ba larabci ba dukkan wanda yace zai karanta qur'ani ko da harshen turanci ko da turancin ko na ingila ko kuma turanci na faransa ko kuma a zai karanta shi da hausa ko zai karanta shi da barbarci ko zai karanta shi da fulatanci to tabbatar da cewa ya aikata abin da yake ba daidai ba saboda in kuka lura za ku ga cewa alqur'ani ya kushi wasu harafai wanda ba wani halshin da ya kushe su a duniya za ku samu harafai wasu kama da juna ha'un 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 yanzu wannan wajen rubuta su in ko a turancin faransai ko a turancin wane ne tashi hankali ne mai girma zaka samu zalun zaka samu zalun zaka samu zaun tantance su a cikin wani halshe ga qur'ani da tashi hankali ne mai girma daga da aka kace take cewa alqur'ani ya sabko da larabci kuma wajibi ne akan ka koyi larabci ka karanta alqur'ani mai girma wanda wannan shine zai baka dama ka karanta qur'ani a irin yanayin da aka umarce ka karanta kuma ka samu ladan da Allah ya tsara zai kai sannan kuma Allah yake cewa wa innahu lakitabun aziz Allah ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa innahu lalle shi al-qur'an nan da kuke gani lakitabun aziz wallahi littahi ne wanda yake babuwayi buwayayyen littahi ne gagara misali gagara kuru shine Allah yake cewa a cikin Qur'ani mai girma qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'ani sai yace la ya'tu bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira idan da ace za a yi haɗin gwiwa za a yi haɗin ai hada ƙarfi da ƙarfi tsakanin ɗiyan adam da su ga aljannu akan cewa a samar da wani abin da yake kama da alqur'ani Allah ya ce ba za su iya ba tahaddi ne wanda an yi shi akan cewa faqtu akan ku zo da aya iri aya ɗaya taktilo irin alqur'ani mai girma abin ya dagara aka ce su zo da ashru suwarin mislihi muftarayatin aka karanta qur'ani suka ce ai wannan kirkiran abu ne labari ne ta ilmiya ce wani ya zauna ya furta aka ce to shikenan tunda haka ne ku zo da sura goma kawai a cikin qur'ani sura nawa gare mu na'am dari da nawa dari da goma sha hudu aka ce su zo da ɗaya goma kawai ya gagara aka ce su zo da sura ɗaya ta gagara shi ne ƙarshe Allah yake ce musu ko iyan adam za su haɗu da kakkaf da sura aljannin gaba ɗaya su haɗu su haɗa ƙarfi da ƙarfi a kan cewa su samar da irin aya ɗaya a cikin ƙur'ani ba za su iya ba walau kana ba'duhum li ba'din zahira ko da shashin su zai zama to yana taimakawa shashin dan haka a taƙaice taƙaicewa alƙur'ani mai girma littafi ne wanda yake buwayayye saboda an gagara a yi irin shi kuma ba a isa ba a yi irin shi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi Allah ke cewa wargi ko wata ko wani lalaci la ya'tihi min bayni yadayhi bai zo mishi gaba gare shi wala min khalfihi ko kuma daga bayan shi Allah ce tanzilun sabkakken littahi ne min hakimin hamid daga wani mai hikima ubangiji mai hikima sannan kuma wanda yake abun godiya kaga wannan me yake nuna maka Qur'ani mai girman nan duk yanda dan adam ya so ya jirkita shi wallahi gani nan bari nan ne ba yanda ka iya shi shine Allah karshe yake ce a cikin suratul hijr yace inna nahnu nazzalna dhikra yace wa inna lahu lahafizuna yace mu Allah yace mu muka sabkar da azzikr azzikr anan da yake ne da shi shine alqur'ani mai girma sai ce wa inna lahu lahafizun yace wallahi mu ne muka dauki dawainiyar kare alqur'ani mai girma da haka ko a yau wani yace zai canza shi ko zai jirkita shi ko zai yi ta'dilin wani abu ko zai modife wani abu to sai Allah ya fallasa wannan mutum an yi a canza abun ya daga gashi na a hannayen muna karanta shi bayan haka nan kuma anan idan muka duba Allah ce tanzilul kitabi sai ce minallahil azizil hakim daga Allah al-aziz mabwayi al-hakim mai hikima dukkan inda Allah madaukakin sarki ya kawo magana akan Qur'ani to za a ga Allah ya biyo bayan al-Qur'anin nan da sunaye suna ko siffar da cikin siffofin shi yanzu misali mu dauki farko sotu Ghafir a farkon gafin Allah ke ce hamim sai ce tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim sai ce ghafirin zambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi bi qawli la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa ilayhi al-masir Allah ce hamim sai ce tanzilul kitabi littani ne sabkakke daga wa sai ce minallahi daga Allah minallahi daga Allah me yake nuna mana aka ce abu ne sabkakke daga Allah yana nuni daga ina zuwa ina daga sama zuwa ƙasa ko kuma daga sama zuwa ƙasa aka ce sabkar da abu ana nuni daga ƙasa ne aka yi sama da shi ko kuma daga sama ne aka yi ƙasa da shi daga sama aka yi ƙasa da shi to wannan kuma yana nuna ulumul zat da ulumul qudra ubangiji subhanahu wataala shi yake sama da bayan shi wanda aya na gugan aya sama da ayoyi guda bakwai suka zo a cikin Qur'ani suke magana cewa Allah yana sama Allah ce tanzilul kitabi littani ne sabkakke min Allah daga Allah kina Allah yana yana sama yace wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-alim Allah shine al-qahir mabwayi fauka ibadihi yana saman bayan shi sai aka ce ahlus sunna sun ba Allah waje sai dai ka ce a Allah yana ko ina to ita ko ina ba halitta da ake ba ko ilai wa sama da ita Allah ko to kahi sama da ita ina ina dan haka ubangiji subhanahu wataala yana sama Allah ke cewa a amintum man fis samai wa ya sama Allah subhanahu wataala sannan kuma kana iya samun wani mutum rikicicce ya kawo maka dalilin da bai san inda suka dosa ba akan ya tabbatar maka cewa ai Allah yana ko'ina can da Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum to anan Abdullahi dan Abbas da kanshi yake cewa ma'akum bi zatihi ma'akum bi ilmihi ma'akum bi ilmihi la bi zatihi Allah yana tare da ku da ilimin shi ba da zatin shi ba wa haɗa haka Abdullahi dan Abbas shi ne sai Allah ya ce wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma sai ya ce alam can cikin suratul alaq alam ya'lam bi anna Allah yara shi Allah madaukakin sarki yana gani ya san abin da yake faruwa a ko ina amma zatin ubangiji subhanahu wataala yana sama dan haka Allah tabbatar haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar madalla ya tambayi wata baiwa ana fama a yantar da ita madalla ke yace a kawo ta yaba tambayoyi ta tabbatar da kalmar shahada madalla ya ce mata waye ne tace kai manzon Allah ne madalla ya tambaye ta aina Allah a ina Allah yace tace Allahu fis sama tace Allah yana sama sai madalla ya ce a yantar da ita fa innaha mu'mina a yantar da ita saboda ita kanta imani ce da shaida wa aka wannan shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga duk mutumin da zai dauki manhaji na sanya tsarin hankalinka ko kuma abin da kai yarda da shi ne zai zama to addini to kai ne ka bace dan haka ubangiji yake cewa tanzilul kitabi littahi ne sabkakke min Allahil azizil alim kana can cikin gafir daga Allah al-azizul mabwai al-alim wanda yake masani ghafirin dhanbi Allah shine mai gafarta zunubai qabil at-tawbi mai amsan tuba shadid al-iqab mai tsananin hukuma bi-tawli ba abucin kyauta la ilaha illa huwa ba wal abu bauta ba saka cancanta sai Allah wa ilayhi al-masir kuma ilayhi al-masir zuwa gare shi makoma dake kaga anan ma bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci magana akan tanzilul kitabi sai yace minallahi al-azizul alim sannan kuma a farkon suratul fusilat nan ma haka abin yake Allah ce hamim sai ce tanzilun minar rahmanir rahim tanzilu sai ce sabkakken littahi ne sai ce ar minar rahmani ar rahim daga mai rahama mai jin kai haka kuma Allah yake faɗa a farkon suratul hudu Allah yake cewa alif lam ra sai ce kitabun uhkimat ayatuhu kitabun littahi ne alqur'ani uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir kaga anan ma mahallu shahid shine min ladun hakimin khabir sannan Allah ambata a cikin suratul yasin yace yasin yace tanzilal azizir rahim yace litunzira qauman ma unzira abaum nan ma yace tanzila sai yace al-aziz sai yace ar-rahim sannan kuma Allah yake cewa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi sai yace tanzilul bayan tanzilu sai kawo min hakimin hamid anan dai abinda malai yake so ya bayyana mana shine dukkan inda kalmatu tanzilul kitabi tazo to za a ga abinda zai biyo baya sunayen Allah ne subhanahu wa ta'ala ko kuma sifofin shi nan kenan Allah yake cewa sabkakken littafi ne daga wajen Allah mabuwayi mai hikima wannan aya da muka karanta ta farko a cikin suratul zumar za mu fahimci abubuwa kamar haka a cikinta abu na farko fiha dalilun ala uluwillahi a cikinta akwai dalili karara akan cewa ubangiji subhanahu wataala yana saman bayin shi daga ina za mu fahimci haka da Allah yake cewa tanzilul kitabi sai ce minallahi daga Allah sabkakke ne daga Allah kenan daga sama zuwa ƙasa sannan fa'ida ta biyu da za mu samu a cikin wannan aya shine ta'zimul qur'an girmama alqur'ani mai girma da nuna cewa daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake kenan ba maganar annabi Muhammad bane ba sallallahu alaihi wasallam saboda mazallar da ya faɗi abin ya kadar da hankalin suka ce wannan maganar da yake boka ne mahaukaci ne karshe suka komo suka ce majnun suka ce mahaukaci ne Allah ya ce a'a duk abin da kuke faɗi ba haka nan bane ba kuma ko bi qauli sha'ir sai ce qalilan ma tu'minu wala bi qauli kahin sai ce qalilan ma tadhakkaru sabkekke ne sai ce tanzilun sai ce min rabbil alamin littani ne sabkekke daga wajen ubangijin talikai wanda shine Allah subhanahu wataala da haka in ka lura a cikin wannan aya zaka fahimci cewa lalle akwai girmama alqur'ani mai girma da haka girmama alqur'ani yana nuna akan girmama hatta da wanda yake dauke da alqur'ani Manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa gobe kiyama idan aka je misali dukanmu na ɗan aljanna ne muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya kaddara haka idan aka je shiga aljanna da wanda yake da izihi daya da wanda daga sultan nasu ce kawai kare ila fi quraishi daya matsayin su ba ɗaya bane a cikin aljanna da wanda yake da izihi daya da wanda yake da biyu matsayin su ba ɗaya bane ba da mai izihi biyar da mai goma matsayin su ba ɗaya bane ba da mai 20 da mai 30 matsayin su ba ɗaya bane ba da wanda yake da 30 da wanda yake da kamil matsayin su ba ɗaya bane ba iya adadin abin da ka iya kake karantawa iya adadin matsayinka a cikin gidan aljanna saboda dama daga kaje to da aljanna ne ke halal sai a ce maka karanta ka rika sama kana karanta kana sama kana karanta kana sama daidai karshen ayar da ka iya idan da matsayin sarki ka a cikin gidan aljanna wa zai ki ya zama to matsayin shi matsayi ne na kololuwa a cikin gidan aljanna ya zama to ku ne dan adin tabarakallah wa zai haka babu to amma dole sai ka tsaya ka karanta dole sai ka tsaya ka karanta ka tafi makaranta ka koya kuma ka yi naci da yin muraja'a aka ba haka ba kawai zaman to yadda kake kallon kunafunan indiyan hausa baka karanta alqur'ani ka kai ko rabin rabin shi baka yi ba ka wani lokutan gaba da nafi da tahiyya da ta mun tsoron Allah mu yi kokari ya zama to muna da tsari na karanta alqur'ani mai girma sannan kuma duk mutumin da ya karanci alqur'ani a nan gidan duniya ko ga tsaya wa ɗan ku ya karanta alqur'ani kuma a gobe kiyama albarkacin albarkaci kuma Allah maɗaukakin sarki zai saka ta muku da wani matsayi na ɗan ajin tabarakallah a gobe kiyama a dalilin kulawa ɗan ku da kuka yi akan ya karanta alqur'ani shine imam shatibi yake ta a cikin shatibiyya bayan ya ambata matsayin da su uwaye za su samu sai ce fa ma zannukum bin najl inda jazaihi sai ce ulaika ahlullahi wasaqatul mala wai me ya tsamma haluku game da shi gwarzon da ya aikata aikin wannan uwayen shi wanda suka kula mishi a dalilin kulawa ubangiji subhanahu wataala ya kawo su inuwa al'arshi ya ajiye su a sama wata kujera ta alfarma a matsayin wasu shugabanni saboda sun kula wa ɗansu ya karanta alqur'ani to ina ga wanda shi ne ya karanta Allah mana jagoranci da haka alqur'ani mai girma abu ne mai muhimmanci a cikin rayuwar dukkan mutum mai imani ka tsaya ka jajirce karanta shi aiki da shi wannan shi ne abin da ake bukata a cikin rayuwarka sannan wannan aya tana karantar da mu isbatu sifatin min sifatin Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da sifofin Allah mai girma da buwaya wanda daga cikin su na harko akwai al-uluhiyya tayyanta Allah mai girma da buwaya a cikin ayyukan bayi bi ma'ana duk aikin da zaka aikata wajibi ne ka aikata shi dan Allah karka aikata shi dan sum'a karka aikata shi dan riya karka karanta dan ahwadi karka karanta duk abin da zaka aikata a cikin rayuwarka to ka tabbatar da kai kuma kai shi dan Allah in kana kalla da auren Allah subhanahu wataala zawa masallaci zaka karatu tafsiri zaka zo saurare ka zo dan Allah qur'ani zaka bude ka karanta kai dan Allah hidima zaki a gidan mijinki ki dan Allah duk abin da zaka yi ka sanya Allah a ciki to wannan zai baka damar samun ladan da Allah ya tsara amma a zan zo wajen karatu ma saboda dai abin ya zama yayi kaga babu niyya. Za ka je makaranta saboda mahaifinki ya matsa, kaga babu niyya. Duk abin da za ka ana buƙatar niyya, an ko baka sa niyyar nan ba ta kirki, to wallahi ka tashi a tsan babu. Allah kiyaye. A wannan aya kenan kaɗan daga cikin ababen da ita wannan aya take karantar da mu. Sannan aya ta biyu, Ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ddin. Allah ya ce inna lalle mu, wannan kuma siga ce ko kuma a ce yanayi ne da yake nuna girma na Allah subhanahu wataala. Kamar yadda za ka ji mutum ko a duniyance in ya kafeta, ko misali mulki ne gare shi ko kuma kuɗi ne gare shi, in zai ma a rajulu na badiyar ra'ayi magana, me yake cewa mu? In ma da turanci ne sai ka je na nu, bai ce ba lamiri na mutura da shi ba na shi ba ne. In zai magana sai ce mu hukumar gari kaza, mu hukumar ƙasa kaza, mun zartar da kaza, ko kuma kaza muke so a aikata. Zai yi amfani da lafazin mu, saboda yana jin shi ma wuyan shi ya yi ƙwari. To Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna lalle mu anzalna ilaykal kitaba. Allah ce mu ne muka saukar zuwa gare ka alkitab. Alkitab a nan ya zo da yanayi na ma'rifa. Ma'rifa ma'ana yana nihi akan ana nihin Qur'ani mai girma. Allah ya ce mu ne muka saukar da alkur'ani bil haqqi, da gaskiya, bi ma'ana don a bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kadai. Mun saukar da littafin nan don a bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kadai. Wannan zai kore maka maganar dukkan wanda zai ɗauki alkur'ani mai girma a matsayin abun kawai, idan ya shiga matsala ne zai zo a karanta mushi ko a rubuta mushi ya sha, ko kuma a karanta mushi wasu abubuwa ko na makamancin wannan. A nan manuwa ta saukar da alkur'ani, manuwa ta farko shi ne bayi su bauta wa Allah subhanahu wata'ala bil haqqi, su bauta mushi da gaskiya. Allah ce fa'budillaha, ka bauta wa Allah mukhlishan, kana mai tsantsantar da lahu zuwa ga Allah addina, addinin nan. Ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, kana mai tsantsantar da bauta zuwa ga Allah mai girma da ruwaya. Al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa ai fa'budillaha wahdahu la sharika lahu, ka bauta wa Allah shi kadai, kar ka sanya wa Allah kishiya, abokin tarayya a cikin bauta mushi. Sai yake cewa wada'il wa wad'ul khalqa ila zalika, kuma ka kirayi bayin Allah akan su ma su zo su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma ka sanar da bayi annahu la tasluhu al-ibada illa lahu wahdahu wa annahu laysa lahu shariqun wa la nadid. Ka baiwa bayi labarin cewa Allah mai girma da ruwaya shi kadai ake bauta mushi, ba a sanya mushi kishiya a cikin ibada. Dukkan wanda zai sanya wa Allah kishiya a cikin ibada, ma'ana yayi shirka da Allah, to shi kuma aikin da zai aikata Allah ba zai karɓa ba. To a nan kuma babbar magana lafiya ma game da uwaye mata, abinda yake da alaƙa zuwa wajen ɗan tsubu, abinda yake da alaƙa zuwa wajen bokaye, abinda yake da alaƙa zuwa wajen ɗan cin kare, da dukkan wanda ake ga cewa kai hi ɗaya ne daga yayin sha nan biya nan ne. To irin waɗannan zuwa waɗannan wurare yana sa bawa ya rasa imanin shi gaba ɗaya. Wata ko ba kowace daga cikin mata kake kiyaye wannan ba, illa man rahima rabbuka wa qalilun ma. Wallahi magana akan abin da shafi aqida, akan abin da shafi tauhidi, ita ce babbar maganar da ya kamata dare da rana a riƙa nana ta ko ba tare da an gaji ba. Iya daga cikin matsalar da ake fama da ita a yau, za ka ga yarinya tana tafiya makaranta raji-raji ba matsala, a ce a mata aure. Misali wata magana irin ta kishiya ta sayu kai, to ba wahala za ka ji ta auren ɗan tsubu. Ta zo tana neman taimako, ta zo tana neman ɗauki, a lalata abin da in ma yaya ne, ko wace hanya za a bi ba matsala kin bar Allah kin bar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kin bar musulunci abin da yake hannunki ke farnatar da shi sannan kuma sallolinki kin kafirce wa addinin gaba daya saboda wani abin da bai taka kara kariya na rayuwar duniya yanzu kina cikin wannan hayaniyar da hargoguwa idan ubangiji subhanahu wataala ya shirya wannan kinga kin yi mummunci dawa an samu suul khatima cikawa mummuna kazamin cikawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya dauki kafa yake wajen guka ya gaskanta shi akan abin da ya faɗi shi manzo Allah ya ce sallaka kada manzo Allah ya ce ka kafirci alqur'ani mai girma gaba daya wanda kuma ta tafi ita dangane kwam an ce yan ka ɗaya ne kai bi ɗaya ne bari in je cin gani ban yarda da shi ba amma ni ke ma sallar ita kwana 40 ba za a amsa ba naka wajibi ne a hatara kuma wallahi uwaye mata ku rika karantar da kiyanku sosai bangaren abin da shari'a ƙina muna cikin wani yanayi wanda za ka ga mutum kamar kana mai kallon mutum ne mai aƙida inda za ka bincike shi ka ji abin da yake yi sai ka ji abu ba da subhanallah to da haka anan ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa ya sabkar da littahin nan da gaskiya kuma dan abauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai kar a sanya mishi kishi a cikin ibada da haka wajibi da mu kiyaye annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya rika roƙon Allah subhanahu wataala wajnubni wa bani an na'budal asnam Allah ka tsiratar da ni da iyallaina akan bota bakunci yanzu ke a matsayin ki ta uwa wani irin tanaji ne da kimtsi kike yi dan ganin cewa kar iyayenki su zama masu bin bokaye wani irin karantar da su kike yi a aikace wani irin ayyuka kike aikata a aikace wanda za su kalla ki zama musu a matsayin example wajibi ne irin waɗannan ababe gaba ɗaya sai mun kiyaye su kuma sama da ƙasa gaba ɗaya sun tsaya don abota wa Allah subhanahu wataala kai innan da ni innan da ke innan Allah ya samar da mu ne don abota wa Allah subhanahu wataala shi kadai kai kan sanya mishi kishi a cikin bauta sai muka zo muke aikata sabanin shi ba ha magana ba masu aure hatta da zaka samu matan da ba ma auren gare su ba su wajen bokan su ne ba maza boka mata boka kowane san boka kuma duk da gurbin da ake abu biyu da ake nema a kare abu biyu ne ake zuwa nema bai wuce su imma daf'u mafsadatin aw jalbu manfa'atin zaka je ne saboda neman tsari a kare ka daga wani abun da ke fitina ce musiba ce ko a wata tsari tsakanin ka da wani amma tsari da waye kaza da sauransu dan kasuwa ne kai ma'aikaci ne kai a aure ne kai kaza duka da wasu surutai saboda a kare ka daga dukkan wani abun da ke sharri ne sannan abu na biyu a jayo maka wani abun da ke na amfani ne waɗannan su ne dalilai guda biyu da ake zuwa wajen boka saboda su ko boka wanda yake amsa sunan boka kai tsaye ko kuma irin ɗan tsubbin da suke amsa sunan boka saboda aikinsa suke irin na boka ne saboda waɗannan manomin guda biyu ne imma daf'u musibatin aw jalbu manfa'atin to a dalilin wannan gwagwarmayar sai ɗan adam ya je ya rasa imanin shi imanin da shi ne gatanka a nan gidan duniya rayuwarka in ba da musuluncin da wallahi ba komai ba ne ba a batun komi kake ba Allah da ya wasafta waɗanda ba su yi imani ba Allah bai ce musu ula'ika kal an'ami zai ce bal hum adall wallahi in ba da musuluncin nan ba to da kai da dabba buku da bambanci Allah ya ce kai dabban ma ta fi ɗan adam inda bai da imani shi kuma irin waɗannan sihirce tsubbace wane ne da sauransu ba abin da suke gadarwa al'umma in ba mu tada a cikin musulunci ba kuma da rashin nutsuwa kin tarba kaza, kin rataye kaza, kin yi wane ne, kin binne kaza, kullum kina binne-binne, kina tunare-tunare, kina rataye-rataye, kina shahi-shahi. Kwacce da nutsuwa kuma wallahi billahi azim ba za ka samu nutsuwa. Wake ba da kariya? Wake ba da kariya? Wake kare ɗan adam daga dukkan wani abin da zai cutar da shi? Allah. Sannan kuma in wani abu ne na amfani wake tabbatar wa ɗan adam da samun shi? Allah. To amma za ka samu wani lokaci ɗan adam ya furta da bakin shi amma zuciyar shi ba ta yarda ba. Me yake nuna zuciyar shi ba ta yarda ba saboda idan ya faɗa cikin wani kwazo-zobo na ibtila'i sai ya fige a gidan bokaye. Idan ya samu miyagun mutane a riƙa ai abin sai ana neman taimako. Sai ana gama da agaji, sai ana kaza, sai ana kaza. Ba wuya sai ka ga cewa ta rike da gaba ɗaya ta koma arni ya san kusa. Allah kare mu. Insha Allah ta'ala a nan ya kamata mu dakata kenan aya ta biyu a cikin suratul Zumar. Idan Allah mai girma da buwa ya kai mu gobe insha Allah za mu gasa daga inda muka tsaya. Kenan lokacin karatu zai fara daga ƙarfe 10:30 na safe insha Allah ta'ala zuwa 11:30. Sannan kuma karatun zai gudana a tsawon sati din banda ranar Juma'a. In banda ranar Juma'a. Muna fata Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu iko aiki da abin da muka ji. Ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu, ya shirye da zuriyarmu. Allahumma ighfir lana wa ighfir li abaina. Allahumma aslih lana wa aslih dhurriyyatana. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiith. Allahumma aslih lana sha'rana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfat 'ayn. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. سنقوم وأنا سقي للتنبؤ يليك نسنا يدوك التكر دا سيسر قربتا و لوك تنك سامو فرصة أك سامو داما كي نسيارك أمسا إن شاء الله تعالى. اللهم نجعل مرنسي.